jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar cikin watan Agustan da ya gabata ne aka gudanar da wani taron bita na ƙasa da ƙasa a jihar Lagos da nufin gano bakin zaren inganta ƙananan masana'antu a ƙasashen Afirka taron da ya samu halartar ƙwararru a fannin kasuwanci da aikin noma haka kuma an gudanar da wani babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya a jihar da magarantar jamhuriyar Nijar da farko dai ga wakilin murya Amurka Babangida Jibrin da bayani kan taron da aka gudanar a Lagos
taron na samun halartar wakilai daga jihohin Najeriya daban-daban da ma wasu kasashen nahiyar Afirka. Injiniya Awal Ibrahim Bununu da ke wakiltar shugaban kungiyar masu ƙananan masana'antu ta Najeriya ya mun ƙarin haske game da muhimmancin wannan taro.
A taƙaice dai taro ne da gwamnati su kungiyoyin masu zaman kansu suka shirya tare da taimakon gwamnati domin a zo a tattauna matsalolin da me ake samu a harkar cewa a Najeriya muna da kaza muna da ƙarfi muna da arzikin gona za mu iya dogara da kanmu a harkar gona a harkar masana'antu amma duka wannan abubuwa a takardu suke na gwamnati abubuwan nan ba su zo sun aiwatu a ƙasa an ga yadda muka zama lalle mun fara ɗaukan hanyar rashin rabuwa da dogaro da gaban fetur ba to sai aka ce ai wannan taron shin mu masu gwamnati tace to mu zo mu taro mu yi bayani menene buƙatunmu me muke son gwamnati ta yi kuma su kuma gwamnati me ya kamata su yi saboda kar kowa ya zauna akan laifinsa yana ganin tsakanin gwamnati da kuma shirin masu zaman kansu saboda haka mun zo ne mu tattauna waɗannan matsaloli ya za a yi a dogara da kai din a koma a fito daga dogaro da ɗanyen man fetur a dogara da gona da masana'antu da ma'adinai da sauransu.
Dr. Abdulrazak Ibrahim na cibiyar binciken harkokin noma na Afirka da ke ƙasar Ghana ya mun ƙarin haske game da kasidar da ya gabatar a wajen wannan taro na amfani da fasahar zamani wajen bunƙasa iri domin ciyar da al'umma.
Idan ka lura a Afirka gaba ɗaya suna da matsala na inganta harkar noma kuma kashi ne tun cikin ɗari na mutanen da harkar noma suke shafe su. Amma in ka kalli kuma abinda ake samu na arzikin ƙasa bai kai bai fi kashi 25 ba saboda haka ya za a gyara kuma gashi muna da matsala na cewa nan da shekara 2050 Najeriya za mu kai mutum wajen miliyan 400 ya za ka yi ina waɗannan mutanen da su samu abinci. Ɗaya daga cikin hanyoyin da za ka bi don ka inganta harkar noma shi ne ka yi amfani da fasahohi na zamani. Ɗaya daga cikin wannan fasahar shi ake kira biotechnology ka yi amfani da wata halitta ko tsirrai ce ko bacteria kwayar halittar bacteria ko dabba ko ma mutum ka yi amfani da kwayar zarar sassa ka fitar da wani abu da zai amfani ka. Ɓangaren harkar noma yawanci ana amfani da irin wannan fasaha ne don a inganta ko yalwata yawon abinci ko kuma akwai wani makarfoni magana iso da zaka sa zama cewa banda kayan gina ciki irin su protein da carbohydrate da muka sani to zaka iya sa vitamin cikin abincin fasahohin da ake amfani da su ta yin haka su ne ake biotechnology.
Ana sa ran taron da zai fito da hanyoyin da gwamnatoci da masu ƙananan masana'antu za su bi domin ci gaban ƙasashen baki ɗaya. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar inda aka gudanar da babban taron ƙungiyoyin manoma da makiyaya. Ga wakilin murya Amurka Tamar Abara da ƙarin bayani.
Ƙungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a ƙasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa Maraɗi da Magaran a nan jihar da Magaran. Abdu Nino wanda ake cewa ga Jango shugaban ƙungiyar manoma ne da makiyaya na ƙasa.
Su kuma waɗannan manoma da makiyaya da yake su ne suke ba su samu aka tsara su yadda ya kamata ba. Duk abun da zai faru in dai na abun da ba shi da kyau ne su ne za su fi kowa shan wahala. Kenan mu haɗa su mu tara su mu gani yaya za su samu su zamna lafiya su federation zaman lafiya ba abu ba ne mai kyau mun gani da idanunmu. In ana tare kaɗan da an kai duka ba a risa ɗan rikici kaɗan. Wannan rikicin in ya faru yaya za a gera shi ba a kashe wani ba kuma ba a zub da jini ba. Kullum in za ce in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zub da jini to har yanzu a cikin ƙasashenmu a Niger muna gani wannan kaman koma baya ne a gare mu.
Muhimmin abu dan kauce ma rigingimu shine a hada karfi da karfi in ji ga jangon.
Idan ana so a zamna lafiya to sai an samu su wane ne a ciki. A yanzu dai inda muka taru anan mu misalin gungu hudu ne. Akwai gwamnati, akwai sarakan gargajiya, akwai kungiyoyin manoma da makiyaya. Akwai kuma ita wannan kungiyar wanda ta hada noma da kiwo. Kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai dauki niyya gere da ke iya kawowa game da zaman lafiya.
Wakilin muryar Amurka kenan Tamar Abada kan taron da aka gudanar na manoma da makiyaya a jamhuriyar Niger. Masu sauraron mu anan miki ka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilan muryar Amurka da suka taimaka wajen kawo muku shirin, Babangida Jibrin na Lagos da Tamar Abari shirin magaran, sai kuma Julie Lewis Gresham wadda ta hada mana sauti. Mu sarfi da hashin gumi da ke cewa a huta lafiya.